gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Talata 12 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim, inda a yau shirin namu zai tattauna akan yadda ya kamata iyaye mata da maza su gudanar da azumin watan Ramadan. Sannan mun tattauna da masanin kiwon lafiya akan yadda masu cutar ulcer za su yi azumi. Baya ga haka kuma za mu leka zauren girke-girken mu. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a assalamu alaikum, ni ce takwa Wawa Abdulkarim Yomfaniya kuma zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Kasancewa mun shiga farko-farkon watan Ramadana, shirin zai fara da tattaunawa da iyaye mata da maza kan yadda ma'aurata ya kamata su gudanar da shirye-shiryen watan azumi. Sai kuma wakan nan na Hajiya Sa'a, wato Hajiya Police. Sannan mu zo fagen kwalama. Kuma za mu kawo karshen shirin da likitan abinci, inda zai nuna wa masu cutar osa abinda za su ci domin su kiyaye kansu ko kuma su yi azumi lami lafiya. To yanzu za mu fara da tattaunawar mu.
Ina tare da ajazan so tare kan su gabatar min da assalamu alaikum Hajiya Yasmin.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Sunana da Ture Taularuwa, gidan sarkin Hausawa na Nima.
Ya fi kai fa.
Sunana Muhammad Salih.
Kai kuma fa.
Sunana Magaji Abubakar.
Yanzu ga maganar da yazo wannan lokacin, me kike ganin matsalolin da yake idan ya shiga Ramadan? Menene ainihin abin da ya kamata namiji ya fara yi da an fara yi ya shiga Ramadan?
Abin da yake namiji ya fara yi kamin lokacin Ramadan, ya make sure ya yi preparation kayan abin da yake zai da shi aikin Ramadan, shine kayan abinci. Don mafi yawanci da yawa kin san mu matan mu nan Ghana da shi dai muke korafi, kin ga wani lokaci namiji na nan sai ban mu mace nauyin komai a watan Ramadan. Shi yasa dole matan Ghana dole a ringa korafi, kuma wannan yanzu duk duniya ne duk gaba daya. Kuma mu mata wani lokaci mun na matsalan fa, don idan namiji zai yoce fa ne ya kawo a watan Ramadan abin da yafi mace ta tashi so ta yi aikin nan watan Ramadan da sauri, to wallahi ba za ta yi ba. Hamijin ya zai zaka kawo tashi hankali a cikin watan azumi, don yafi a ce kin tashi da wuri-wuri idan ya kawo kayan abinci ne inda yamma ne, a ce karye hudu ma duk kin gama aiki abinci ki na mace. In ya kawo kayan budan baki irin kayan aburbe, kayayyaki dai na marmari dai na budan baki, ya ta ace mace ace karfe 2 dukin gama komi kin aje miji kan dining, in kan table ne, in kan tabarma da kin dai shin fita da kin aje mami gida. In kuma da asubahi ne, to dai yanzu yaran matan mu ne yanzu gaskiya ba su tashi wani nafilan dai, don gaskiya bacci suke yi. Idan dai mace dai kin tashi karfe 2 dare kina kai mu Allah kuka ba zai kuma ki bacci ba, to wannan lokacin ya fi ace kin tashi karfe 3 din ruwan zafi kin sa ma flat. Idan miji kin bai shan shayi ne, gaskiya akwai su mazan nan Ghana wallahi sakwara da kici tintintintim da asusuba. Wani kuma namiji Allah ya shi ne son tuwoni, to kowa da irin nasu. Wani kuma bai son shayi ne.
Menene kai ma kake gani game da wannan?
Yanzu shi dai azumi wani nau'i ne na ibada, kuma shi ibada ne wanda Allah ya keɓance su a cikin shiga-shigan musulunci. To idan watan azumi ya zo, ana buƙatar duk wani musulmi ya kamata ya tanaji abin ibada. Ba a yin ibada sai da abinci. Shi abinci ya kamata idan azumi ya zo, ya kamata duk wani magidanci ya nemi abincin da zai rika gudanarwa na wajen buɗa baki da wajen safur, saboda shi ana son ka natsu kutun da ibada kake yi ka samu natsuwa. Su mata su kuma su tsaya su rika lura da abincin wajen buɗa baki da wajen safur. To amma ana samun kuskure ta wajaje bangare guda biyu, da su mazan masu kawowa da su kuma matan masu dafawa mutun zai iya kawo abun azumi har a kira sallah ma mace tana nan tana ba abun da take yi ba ma ta shirya kayan bude baki ba
wannan ne matsalan da ake fuskanta zamu zo wannan bangaren kai kuma menene ganin
kusan dai abin da yake faruwa gaskiya majority kenan saboda yau mutun yana ga cewa duk abin da ya kamata yi na bude baki ya riga ya kammala kayan abinci komai da komai ya je aiki yana ganin cewa lokacin shan ruwa yayi yana so ya zo gida ya sha ruwa ya zo ya tarar da abincin nan bai ready ba sai ya zo za a fara bari ayi haka bari ayi haka to gaskiya wannan abin yana kawo sabani irin wannan abu sai sa abin da ya kamata
kada kanka ka taba fuskantar wannan
abin eh gaskiya na taba fuskantar irin wannan matsala don kusan ana sama ka saboda yanzu wani lokacin azumin nan wannan phone yanzu ya zo ga abin da ya kamata a sai a yi ta masu phone da sauransu wannan abin kuma yana dauke hankalin yawancin masu mata akan wannan cesa phone nan gaskiya ya kamata dan aje shi saboda lokacin ibada ne ya kamata yi wasu abubuwa yanzu a dan rage saboda kowa yana so ya abin da ya kamata ya samu lada saboda kowa yana so ya wannan watan azumi wanda a shekara su da yake zuwa
to kina magana kan batun tintin gane dai mu tintin
shine safara ba
haka tashi asuba akwai namijin da ke so a ce an tashi asuba an dafa mai safara
sosai kuwa akwai su da dama da ki ji da asuba in ana daka safara akwai su da dama nan gane dai akwai da
kina ganin wannan shike kawo matan ke kiyu ya don tana ganin safaran nan cikin dare a tashi karfe 2 ana faman daka safara kuma aikin shi na da dan wahala
aikin safara bai da wahala idan mace in kin sa kai in kin san kuma zama auren kin zo biyayya aure mai abiyayya aure ki taski wa mijinki abin da yake zaki faranta mai rai abinda mijinki yake so shi zaki yi mishi in to zai ciki tuka mai in sakwara zai ci ki tuka mai kamar ni haka miji na shayi yake sa bai damu da cin abinci haka mai nauyi da asuba ba amma mafi yawanci da yawa kin san matan haka ga murin aure wasu abubuwa wurin suna kowa na korafin abin da ke damun sa a gidan auren sa to dan kai ma kake jin wasu abubuwa da yawa sun dan ce wallahi namiji da wallahi sakwara yake ci cikin wata azumi wani kuma yace wallahi namiji na tuwo yake ci kamar yanzu da muke wurin bikin nace wallahi ni ka shayi ne nake sha domin ni ban damu da abincin mai nauyi ba watan ramadana kuma mafi yawanci yanzu ma ɗan matan mu wallahi social media fa social media suke kashe mu na aure don abin da fi mace ki mai da hankalinki kima mai gidanki wallahi ba ta yi ta dauki waya tana kan TikTok tana kan Facebook ana ma kira sallan ma mai shin ma tana nan zaune to idan kin tashi kin ibada ai dole ki mai da hankalinki kan abin da kike dafa mai gidanki
haka ne
to shi yasa yanzu abinda mafi yawanci da yawa ke sa aure ke mutuwa shike ka babban matsala bisa kan aurayen gaskiya TikTok
menene ainihin hakkin mace kan namiji ko kuma hakkin namiji kan mace wurin tashi dafa abinci kamar yadda bawa Allah nan yayi magana yake cewa mafi da dama suka yi wahala da safe kai aiki ka kawo ko kai ce ko ne ka zo ka aje amma sai ka zo gida kai ce matan ka laban masa waya
to gaskiya magana shi ibada lokacin Ramadana shi gaba ɗaya watan Ramadana shi aiki ne na lada daga matan har namijin idan ka ce da mai azumi mutum daya Allah zai baka ladan mai azumi haka da wanda ya dafa kamar mata da suke wasa da wajen dafa abinci suna wasa ba sa dafawa wani lokacin ma sai kaga ana fita ana zuwa su abinci da sun san ladan da yake cikin shedda mai azumi da kowa ya dade ya dage yana yi ma kowa yi kokarin ya ga mutum ya ciyar da shi balle mai gidanki ma ya kawo abincin ma ba ai ba wani ma ya fishi ya je waje yana siya
idan na fahimce ka ban karbi numfashin ka ba idan mace ta san irin ladan da za ta samu cikin dafa abinci da ba mijinta kaɗai ba hatta waje za ta dafa ta kaiwa mijinta kuma wato lada ne kan lada ko ba haka kake nufiwa
lada ne kan lada gaskiya ne to amma sai ka ga wasa da matsa-matsan waya yayi yawa ba iya ciyar da mutum ma ka kawo abincin ma ba a yi ba idan kika lura da kyau da jama'a kowa lokacin yin sarakarsa kenan wannan suka san darajar watan ramadana za ga masu arziki suna fitar da kudade suna yin abinci abin da ya shafi nau'in kayan bude baki da kayan safuru wani auni shinkafa wani gero wani su kosai dai duk abin da ya dace dai nau'in abinci har watan azumi saboda girmama wannan wata na ramadana to amma kaga kana tare da mace ma kai wanda za ta yi ma ka cika da kai da ita ma ya gagara balle ta ba wani ma to wannan matsala ne sosai
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe
مرحبا يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان رمضان يا براريو برواتينو سيتايو بشاني رمضان يا براريو برواتينو سيتايو برواتينو سيتايو خيرات بدن باجت بحيح ايان كوختو كوبيغو كبوغو كبوغو صدو هاتيني مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
layo ina son ka bani kalubale da maza ke fuskanta cikin wannan watan
kalubalen da shine dai maganar da muka yi a baya saboda yau ya kamata mace da take zaman aure da sun shi aure ibada ne kuma yau duk abin da tayi lada za ta samu su ya kamata yi zaman ibada ta zo tayi miji biyayyan aure duk abin da ta san cewa mijinta yana so tayi wani abin ma ba sai ya ce ayi ba in dai ta san cewa in tayi wannan abin zai faranta mai rai kawai ta yi shi saboda ta samu lada da biyayyan aure.
Ba ku ganin cikin watan azumi mace ga ƴaƴa ga gyaran gida ga zuwan makarantar yara ga dafa abinci namiji bai kamata ya taimaka wa mace a wannan lokacin ba.
Yana da kyau namiji ya tashi ya taimaka wa mace a watan Ramadana ko ba watan Ramadana ba. Yana da kyau wani lokaci namiji ya taya mace wasu abubuwa ga gida don za ta tashi ya yi ya taimaka mata ko ga wankan yara tun da yake sun je wata yara su je makaranta to abin da ya saura sai ta sa hankali ta kuma so ta yi. Wannan namijin kuma ba za ki samu don ba kowane mazan da ake samu 100% ba gaskiya.
Dede da wanda Allah ya baki
sai ki wanda Allah ya baki shi zaki to idan kika kula kamar namiji na ba mai taimako na bane sai ki tashi da wuri-wuri ki komi ki da sauri mamakon kika kare sa kudin da ki yi sallah ki koma ki kwanta a'a ki gaba da aikin gidanki idan kika kare sai ki koma sai ki dan kwanta ko na minti 30 tun da yara sun je makaranta lokacin to ke ma kin samu sarari
to ba da shawaran ki ga matan da mazan gaba ɗaya kafin mu tayi malami
ni shawaran da zan kawo tsakanin mata da maza gaskiya mata idan aka kawo na kayan Ramadana don yara Rasulullah ko ba wata azumi ba mu yi biyayya a gidan mazajen mu don ni gaskiya ni inna alfari wallahi in ga mace tana dafa abinci gidanta da in da gabijin ki waje ya sai abinci wallahi ina ganki Allah ban mutunta ki don ni dai ina fariya ga na dafa abinci na ganki irin kin bife din nan cikin gida kina ta gumi ki ja wannan napkin ki goya hannu ki ja wannan to kai kuma mai gida kuma zan baka nawa shawara saboda Allah mai gida maza ku dinga taimaka ma mata
shawaran ka kai ma akan wannan lamarin
to shawara na akan wannan watan wannan shawarwari da muka kawo kan azumi to shine dai gaskiya ni dai abin da nake kyautatawa zato akai mata su rika kokari idan an kawo musu suna kokarin yi saboda ladan da yake cikin watan Ramadana su ba mazan su yi kokari suna bayarwa amma gaskiya akwai abin da yake faruwa kar mu tsarganin laifin matan gaba daya wani namijin fa baya bayarwa ne wani kuma in ya bayar mace ce ba ta yi ni abin da nake so shawara ne duk wannan ana kudayin lada ne dan a girmama wannan watan dan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce da mai azumi za a bashi ladan mai azumi idan ke ma kike kokari ba sai lalle mai gidanki ya bada duk abin da ake bukata ba in kina da shi ke ma ki bada taimakawa da arzikinki wannan za ku ci da masu azumi ba ma da ke da mijinki ba da wani ma makocinku da mai bukata da ƴaƴanku Allah zai baki ladan mai azumi to ya kamata namiji saboda albarkacin wannan wata na Ramadana saboda aiki yana ma mata yawa cikin watan azumi gaskiya wani za a kalar abinci ya kai guda 5-4 kuma duk ana so akwai ma duk ana yi to ya kamata kai mai gida in kana zaune a gida tunda ba wani abu kake yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matan shi aikin gida yana raka su zuwa cefane to kai ma sai ke koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma ka tashi ka taya ta ba laifi bane kuma ba girman kai bane in tana wani aikin kai ma ka mu wani aikin in abincin ne ma kai ma za ka iya kai ma ka yi duk kwaduku a yi gaba daya saboda wannan wata dan a yi shi lafiya a gama lafiya ni dai shawarwari na kenan akan maza dan Allah ba wai ka zauna kai kana ta kallon kin ba kana matsa-matsan waya kuma kana fushi ba a gama abinci da wuri ba gashi an furin kin sallah kana ta fushi wannan ba shi ne ba tashi kai ma ka taya matarka ku shiga kitchen ku haɗu ku yi abin da ya dace dan kai ma ka samu albarkacin wannan watan na Ramadana
shawaran ka na karshe da zaka bada cikin wannan
to ni shawara na anan shine kamar yanda maza waski tunanin su yana ba su kamar an ce aljannan mace yana karkashin mijin kafan mijinta aure ibai aure mace ta manta zo bauta ne to wani namiji akwai mazan da dewa suna ganin cewa ai kawai ki kin zo bauta ne shi yasa kawai
eh kin tunda kin aure an ce aljannan ta karkashin kafan mijinta kera ki shigo kawai kai ai bauta kawai
ta kawai kika zo yi kuma yau kowa yana da hakki akan kowa yanda idan bata kyautata mata ba in bata kyautata ma ba Allah zai fushi da ita kai ma haka in baka kyautata mata ba Allah zai yin fushi da kai kuma yau muna zauna a kaman irin gidan haya haka wani yana ga kaman yanzu a ce shi a ce na yau matan shi ko wanki wani yana ganin za a ga kaman matan shi ma ta asirce shi kuma na bukakka damu da wannan kai da kai dan Allah kawai Allah da kai dan shi shi ya san dan shi kai kuma shi ya san ta hanyar da zai yi ma amma in muka ci zan mu dinka hangin irin wannan abubuwan to abin da ya kamata mu dinka wa matan wallahi ba ci zamu kin musu ba saboda me muna gudun kada a ce ai ta asirce shi ta mai magani har wanki yake mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matan su ta aikin cikin gida kuma mu musulmai ne muna koyi da shi ne saboda ka in kai wannan kaman ka dabbaka sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shawara na manzon Allah mu mun rika taimaka musu game da aikin gida da sauransu su ma su dan samu saukin wasu abubuwa
kuma matan da Allah ya rage kallon film da matsa-matsan waya Allah ya sa mu wal Ramadan lafiya albarkan da yake cikin sa Allah ya damu da shi duk wani mutane da Allah yake yantawa a cikin wa Allah ya yanta da mu
daga nan zamu dan huta da wakan nan na Hajiya Police wanda ta yi mata suna da Ramadan
Madalla masu sauraron mu yanzu kuma zamu leka zauren girke-girken mu
Ramadana dai kowa ya san wata ne na kwalama kan haka zamu shiga madafa
Assalamu alaikum shirin mu na kwalama kuma yau ga sabo bako ta mu a madafan mu yau muna tare da wa
Hadiza Tulkubra Kailani.
Oh malama Hadiza me dake da famu na yau?
Eh kin san cikin azumi a bilin lokacin bude baki ya kai ana kowane lokaci in dai ba lamun ji ba sai so bulu.
Haka ne.
Eh sai ya kamata kabbar abinci zama ban bi traffic light. Haka mata mu sake ci.
A sake ci cikin da shi da azumi.
Eh kuma kuma mu yi shi kuma na lafiya.
Eh lafiya ne.
So sai ita yau abinci ko ince abin da zan bari mu koyi na buden ba shine watermelon smoothie ya muka ce watermelon smoothie dai watermelon duka mu mun san
kankana ke
kankana to duka mu san kankana so ya wani ya ce to ya zamu yi mu samu smoothie from watermelon aikin sauki ne na ki ne ki samu blender ki da watermelon ki da milk powder
madara
madara kenan da ka wanke watermelon nan fine sai ki yanyanka su into pieces sai ki zuba cikin blender sai ki kara milk powder
ki kankana da ki kan ba cikin blender
eh sai ki blend in ka blend ka kare kin gama sai ki nemi ice cubes ka dan ki fafasa ki zuba ciki dingani ko wani
kankara ke nemi kankara ki yanka kanana
kanana ki zuba cikin sai ki samu strong ki ciki rikin sai mu mai gidanki so very simple and then very healthy
Bako ana shan shi baki ko ko
ki yake sai shi lokacin buden baki ko ko maybe lokacin suhu amma akwai wani sun da basu suna tolerate smoke in suka dake shi asuba yasa those kind of people nan sun nan su yasu sha shi lokacin
wanda basu shan mugun
eh kaga me shi ya sha mukin ganshe ai kaman ka na cikin cikin na da mu sha amma dai yayi dai ya sha yace wani abinci maybe kaman maybe ya ci wani zogala ka you can use that to step down you understand that so just a simple recipe
to ga yi wanga bayan ma ka ci abinci ka kare dai ka yi buda baki ka kare ka kuma samu tuwon ka ka ci an yi aje maka wannan smoothie
kin ga na she ki sha su dan ki kwana ko kuwa in wanki wani ne want to lose weight back to them you are very because of that
don't morning ko wa be so e kiba
ha yasa because of that don't ask me as kin ji dado now na lose weight kaza da kaita ban ci abinci a a kin kawo mu kanki rushing lafiya yasa what is smoothing ba wani abu da zai kawo miki damuwa bane watermelon ko dukan mun san health benefit of watermelon in ka sha kin ga kamar even ko back sama abinci ya because of water retention dake cikin it will make you hydrated for be but guys kuma ki samu beautiful skin ana kai azumi kina glow
Jama'a masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ni da dan uwan kuma ala yubi saf tabri ba shakka azumi yana da fadala mai yawa cikin babban fadala da azumi ke da shi cewa mun samu alqur'ani dungun an saukar da shi a cikin azumi wanda yake musulmi duka na alfahari da alqur'ani duk inda yake sa'annan ya ishe mu fadala ta azumi cewa yana kawo tadamun mana soyayya da samun hakuri da juna da samun tausayi da koyar da mu hakuri a wurin juriya wurin ibada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yana cewa dukan wanda yake yayi azumi idan wani ya sangome ka baka da abin da zai kace mishi dai kace mishi Allahumma inni sa'im wannan ya isa cewa wani fadala ne na cikin azumi da yake musulmi yana samu ya koyar da mai koyar mai hakuri sa'annan kuma ya samu juriya da ibada me yasa zaka samu hakuri da juriya da wurin ibada kana jin yunwa kana jin kishiruwa gashi amma saboda ubangijin Allah karan ka samu lada gobe dan ka samu matsayi na azumi gobe matsayi masu azumi gobe kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna she kaga mutun ya nisan ta gabar wa'annan yana son shi a ga sha'awa da sauransu amma dukkan shi ya nisan ta gabarin su sai kaga ya samu falala da girma na azumi da yake yana da shi wannan wata falala na biyu da yake wannan wata na da shi shine mukan samu kanmu yin wasu ibadan da har kusan shekara amma wanda Allah ya yi mishi dadin kai ba bai samu yana yi shine salatu tarawih da muke yi mu yi cikin jama'a kuma mu wase wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ihtisaban imanan wa ihtisaban ya idan ya saya na Ramadan sai wa na Ramadan cewa yana neman ladan nan dake ciki kuma yana neman yafewa dake ciki to yana dake cikin bayan Allah shi da kware wanda yake wannan fadala ba a samu shi da cikin azumi to Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya sa mu yi wannan azumi kuma mu kare lafiya mu zama cikin bayan Allah na kware na
yau shirin zai kawo karshe da tattaunawa da likitan abinci
assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu kuma da ku sani hawa Abdulkarim yau fani ya ce a shirin mu yau mun gayyato wato masani akan abinci kuma nutritionist ne a turanci amma kafin dai mu ci gaba da tattaunawa mu shi da kanshi zai gabatar da kanshi assalamu alaikum doctor
amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa baraka
yan kuri gabatar min da kanka
to sunana Dr. Muhammad Shafiq Said na likitan ciyabinci da sauran shi da cutar da degenerative diseases a turance na
kan ce ga mu dai mun shiga cikin azumi mafi yawancin al'umma idan ya kai cikin wannan azumin da musamman masu dauke da cutar diabetes ulcer hepatitis da sauran su su ne mutanen da suka fi jin jiki da damar su kuma na son yin azumi bari mu fara da mai ulcer yanzu mutum na da ulcer cikin wannan azumin ya zai ya kare kanshi wani abinci ya kamata ya ci ko kuma ya zaka tsara mai yanda ya kamata ya ci abincinsa saboda ya kiyaye kanshi kafin ya gama wannan azumin lafiya ba tare ya samu wani cuta ya kara akan ainihin cutar da ke tare da shi ba
to alhamdulillah da wanda aka ce yana da ulcer ulcer dai muna da shi iri biyu ko iri kashi 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 amma wanda yake damun mu sosai shine ne muna da peptic ulcer ko gastric ulcer ne da jejunal ulcer to wanda ke da gastric ulcer nan dai shi yin azumin shi yana da wuya saboda shin nan bai yunwa saboda kin ga wani cikin azumi kin ga a ce kan wani na da ulcer amma yana azumi amma nashi nan duodenal ulcer wannan na ulcer shi nan ba shi ne cikin main tumbin nan da kanshi ko cikin stomach nan da kanshi wannan ne yana cikin duodenum ne duodenum wani hanji ne dake bayan tumbin nan kin ga tumbin nan kin ganshi haka amma shi akwai wani hanji kuma kankani da yake tare da shi to wannan nan wannan nan wurin nan ya samu ulcer shi ne wannan duodenal ulcer nan ke a wannan nan shi ai azumi amma wanda ke da gastric ulcer ko stomach ulcer ne shi bai yi azumin nan na'am isa wanda ke da ulcer da ko duodenal ulcer ne daya cikin azumi abin da ya kamata kai yawanci abincin da akwai fiber food kamar abincin da dusa ke da yawa kamar oats haka oats ko abincin masara wannan da akwai fiber ciki
abincin da yake ake yi
a surfe to surfe
ne baiwa kayan gero
amma surfe ne kara cire wannan ba tace surfe ne ba
idan kana da wannan ulcer idan na fahimce ka idan zaka ci abincin ko maiwa ko masara da sauransu kada ka surfe kada ka
tace to in ba ka in ka tace nan to ya dame ka
ka cire
amfanin da ke cikin saboda bincike ya gwada kamar wannan fiber nan kuma yana da healing properties shi da wani na da stomach ulcer mai yana taimaka mai saboda yana tare yunwa kuma yana tare wannan helicobacter pylori wadannan tsutsotsin da ke addama koko ke damun cikin tumbinka nan yana bari karfin su na zuwa kasa in kana da ulcer haka kana tare da wadannan tsutsotsin nan amma kana yawan cin abincin da akwai fiber ko dusan nan ke da yawa haka yana bari wannan tsutsotsin ne suna zuwa kasa ba su yi su dami tumbin nan idan kana azumi kana cin wadannan nan ka ga ka samu sauki kuma in kana kamar su oats haka maiwa gero da su kayan masara ko kai ka ci tuwo amma tuwon da ba surfe ba garin masaran da aka surfe wannan kaka ci ya dame gan kana da ulcer kan kana so ka yi azumi ka kare lafiya kaka ci wadannan abinci especially kuma kaka ci bread duk abin da aka yi da alkama duka kaka ci kuma kaka yawan shan sikiri saboda in kana yawan shan sikiri akan ga kana ba tsutsotsin nan karfi kenan yaso su ga jafa da yawa saboda tsutsotsin nan suna so abu mai dadi da sauran shi idan kana yawan ci wadannan ababen ne yana ba su karfi kuma in ka ci abincin alkama haka abincin alkama narkewar shi na da wuya yasa in ka ci abincin da akwai alkama gani narkewar shi yayi dade yana produce another helicobacter pylori wadannan tsutsotsin nan kuma saboda in ka ci abinci a awa biyu uku hudu ya wuce in bai narke ba to wannan tsutsotsin nan kuma sun fara
tsuwa
kuma saboda abincin da ka ci nan tunda bai narke ba ya rube after 4 hours awa hudu zuwa abincin ya rube to in ya rube kuma ya bada kenan dan ka tsutsotsin nan wuri suke fitowa idan ya rube kuma tsutsotsin nan sun fito idan ka ga ko kin ga kamar wani na da ulcer ya fara azumi amma sake shi kasa saboda me abincin da yake cin nan da ya fara aire abincin da yake ci idan sun yawa idan suka yi yawan nan a kafin azumi kai 50-60 nan bai yawa kuma wannan nan shi an roshe shi an kai shi hospital idan wani muk wani su kayan dadi duka shi kai ne abincin mai duka shi ka kiyaye ka kin gane ko na'am
ni ce ta ku Hawawa Abdulkarim Yankwaniya
da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanai da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya
What?